matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muke yi a cikin watan karshe na kowace shekara, muna kawo muku wasu shirye-shirye da muka gabatar a baya masu daukar hankali. A yau za mu kawo muku batun yawan hatsarin jiragen ruwa a Najeriya ne. Ba da ɓata lokaci ba ga shirin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jirgin ruwa a Najeriya. A jihar Zamfara, wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da 50 da ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a ƙauyen Kali a ƙaramin hukumar Gumi da ke jihar. Lamarin dai ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen. Wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya bi kadin lamarin da kuma rahoton da ya hada mana.
Maso aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na ƙaramar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamogarwakin mutane 9 daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin. Lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai musu hari, yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tsarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matukin jirgin da yake tuƙe da jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai mu san kawo kusa ga garinmu. Ke muna nan muna hada jama'a da wannan lodi na biya. Bayan mun dauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum 50. Sai jirgin ya nutse, lokacin da jirgin ya nutse nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amari na yaba mutane sun hi ƙarin 100 bakin ganga. Sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman rawa sun yi ƙasa. To waɗanda aka hi suwa mutum 53, to aka hi da mutum 40, mutum 9 sun ƙare, mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu.
Asim Umar wanda shi kuma shaidun gari da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin.
Lamarin na lokacin da lamarin na yin faru muna dai saman tauni ka gane mun yi gudu akan waɗanda ɓarayin. Yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi, mun tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matanmu da ɗiyanmu suna nan bakin gulbi kaga ba yadda za a mu tahi ba tare da su ma sun tsallake gulbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To ɗaya daga cikin mai ga matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje yana kaiwa sai jirgin na nutsewa yana yin ƙasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan 'yan kayayyakin da na taso sa mu muna kan saman tudu.
Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare da ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su.
Abin da ya faru da masu ga jirgin mun ta ka matsakiya Allah aka mun da nuci ba sai kana aka mun ta da jina ce ba sai kula mun da ta ni hadiya na gaskiya
ku nawa ne cikin jirgin
mu kamar ka kimani mu 20 30 mun da ni da na mu biyan mu ki ni jina ci Allah shi da wanda ke tona.
Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa mutuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gulbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu.
Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa Guso daga Gumi saboda na je Gumi na isa birnin magajicen mazawata gari na ko da na je na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji. Na tarar da abun mutanen garin kuma sun ci mun ce ga matsalar ta faru su. Na je cikin gaggawa na tuwa a je a sauranan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jiri ko ɗaya wanda mutane su amfani da saboda ita a hanya ce da mu tsallaka ruwa nan. Hanyar da muke ta yi linkin da mun da Gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallaka ruwa nan. Su wannan gari na Kale bayan na sayo jirgi na garin birnin magaji sai ga garin Kale su ma jiragen su a ce su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen ƙwarai gaba da kulbi ya wuce jirgin da ya rige kuma mara kyau ne a shi an yi daƙile-daƙile ne an tattoshe shi da ne kaɗa. To hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar bandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkari waɗannan yankuna nasu.
Sai dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin magaji a ƙaramar hukumar mulkin Gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da santuri yankin mai albarkatun noma mai tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da ƙwarya da dankali da dai sauran abubuwan da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura mure Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya
to madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura to sai kuma ni taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato Advocacy for Integrity Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a Najeriya wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka
sunana Mahmud Muhammad Abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi dalilin da yasa muka gabatar a takeice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda misali akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zabi mu dauki wani janibi a cikin sa mu wayar wa mutane kai akan sa ko za a samu sauki a rayuwa to ana fadakar da su kasan dan mutun yana da wahalar sha'ani
wani lokacin jama'an da suke
wasa eh suna wasa da shi suna da zuwa yana da wahalar sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko san zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya shi ya samu yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifin su ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyan su akai akai yanda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su din masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama ƴan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in Allah ya yarda
kuma mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka
sunana Sani Dalibi na aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin operation manager mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi yanzu kuma tu wannan al'amari ina ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a tackle din su kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai wayar mana kayin sauran jama'o'in mu direbobi saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauran su
to madalla a nan ne kuma muka kawo karshen shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuje mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shiri Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya